This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labaran duniya.
Sakataren harkokin waje Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya. A wani bangare na rangadin yankin da ya hada da shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen Turai domin tattaunawa kan halin da ake ciki a Ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar Amurka kan rikicin. Wani harin 'yan bindiga kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 a arewacin kasar Benin.
To, kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau, za ku ji cewa gwamnatin jihar Ondo a Najeriya ta tabbatar da barkewar cutar zazzabin lasa, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 10. To, koyaya alamomin wannan cuta suke?
Alamomin sun hada da ciwon jiki, zazzabi, da kuma zubar jini daga hanci ko baki, ko kuma ta hanyar dubura, ko ta hanyar farji na namiji ko na mace.
To, a Najeriya har ila yau masana na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar lamuni ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa hanyoyin kudaden shigar kasar ya ragu tsakanin shekaru 10 da suka gabata.
Masana'antunmu gabaki daya kara mutuwa suke yi. To, banda haka kuma wanda muke saye ake amfani da shi a cikin gida, ana shigowa da su ne daga waje, ba ana sarrafa su a nan bane.
Muna kuma tafa da shirin ilimi garko dan Adam wanda zai leka jamhuriyar Nijar, inda a wannan makon za ku ji cewa hukumomin kasar sun haramta wa daliban sakandare amfani da wayar salula a makarantun kasar. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a yau Litinin, a wani bangare na rangadin yankin wanda ya hada da mai da hankali kan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ana sa ran Rubio zai gana da Yarima mai jiran gado na Saudiya, Mohammed bin Salman, a daidai lokacin da Saudiya da sauran kasashen Larabawa ke nuna adawa da shawarar shugaban Amurka Donald Trump da kwashe Falasdinawa daga Gaza. Trump ya bada shawarar cewa Falasdinawa su koma makwabtan kasashe, yayin da Amurka za ta mamaye Gaza tare da sake farfado da yankin. Da alama wannan yunkurin zai iya kawar da fatan Trump na ganin Saudiya ta daidaita alaka da Isra'ila, matakin da mahukuntan Saudiya suka ce ba zai auku ba, matukar ba a samar da wata hanya ta kafa kasar Falasdinu ba. Amurka ta amince da manufofin yakin Isra'ila a Gaza a ranar Lahadi, inda Rubio ya ce dole ne a kawar da Hamas, kuma ba za ta ci gaba a matsayin rundunar soji ko kuma dakarun gwamnati ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen Turai a yau Litinin domin tattaunawa kan halin da ake ciki a Ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar Amurka kan rikicin, da kuma shawarwarin da jami'an Amurka suka bayar na cewa Turai ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya ba. Daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron har da shugabanni daga kasashen Burtaniya da Jamus da Italiya da Poland da Spain da Netherlands da kuma Denmark, shugaban kungiyar kawancin tsaro ta NATO Marco Rutte, da shugaban majalisar tarayyar Turai Antonio Costa, da shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen, su ma duka za su halarci taron. A cikin 'yan kwanakin nan, shugabannin kasashen Turai sun yi alkawarin ci gaba da marawa kasar Ukraine baya, ciki har da Prime Minister Burtaniya Keir Starmer da ke cewa gwamnatinsa a shirye take ta tura dakaru zuwa Ukraine a matsayin wani bangare na rundunar wanzar da zaman lafiya bayan yaki. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya faɗa yau Litinin cewa kasarsa ba za ta yanke shawarar kin ba da gudunmuwar dakaru ga rundunar wanzar da zaman lafiya ba da ke da aiki bayyananne. Wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 a arewacin kasar Benin, inda dakarun gwamnati yake kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin Islam dauke da makamai suke kaiwa inji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar Asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar ƴan ta'adda 17 Ebenezer Humphoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yammacin jiya Lahadi ba tare da yin ƙarin bayani ba harin ya biyo ne bayan kashe sojoji da dama a cikin watan Janairu a wani hari da aka kai kan yankin Alebori dake arewacin kasar wanda ke kai iyaka da jamhuriyar Niger da Burkina Faso dake fama da tashe-tashen hankula jamhuriyar Benin da makwabciyar ta kasar Togo dake gabar teku duk sun fuskanci hare-hare a cikin shekarun nan yayin da kungiyoyin dake da alaka da IS da Al-Qaeda suka fara da zaman su a yankin dake tsakiyar yankin Sahel na yammacin Afrika zuwa arewa
To nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar kafin nan bar mu duba wasu daga cikin rahoton da muke tafa da su. A Najeriya gwamnatin jihar Ondo dake kudu maso yammacin kasar ta tabbatar da barkewar cutar zazzabin lassa lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 12 yayin da wasu 112 suka kamu da cutar. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambuwa ya aika mana.
Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da barkewar zazzabin lassa fiba a jihar inda yayi sanadiyar mutuwar mutane 12 kuma mutane 112 suka kamu da cutar ta lassa. Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da mutuwar mutanen 12 ne a wata takardar sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiyar jihar Ondo Dr. Adeniran Ikuomola ya sanya wa hannu. Tun farko babban mai kididdiga wato statistician general na jihar Ondo Shola Ajayi yace jihar tana da kididdigar maras lafiya da ta yi kama da zazzabin lassa fiba har mutane 357 Dr. Bello Magaji Arkilla Sakkwato kwararren likita ne a Najeriya
zazzabin lassa rashin lafiya ce wanda wani virus da aka ce ma lassa virus ka kawo wa kuma lassa virus a Najeriya an kawar samun shi wani kauye da aka ce ma lassa a kasar Borno yana cikin rashin lafiyar da aka ce ma viral hemorrhagic fever wato zazzabin da wasu kwayoyin cutar na virus kanana a tuni suke kawo kuma suna dalilin da an ware su rayuka rashin lafiya ce wanda idan ba a gano da wuri ba gaskiya tana lahani ga rayuwar bil adama wannan rashin lafiya ce wanda aka fi samun ta ko ake samun ta a kasakan a Afirka ta yamma
to doctor wannan cuta ta lassa fiba ko zazzabin lassa fiba ba a samu su a kasashen turai da kuma irin gabas ta tsakiya kasashen larabawa
a ba a samu su can
to yawanci ana ganin cewa wannan cuta ana alakanta ta da beraye to ko akwai wani kwaro ko tsuntsu ko wani naman daji da ake samu wannan cuta ta lassa gare shi banda bera
a'a ko beran ma ba ko na bera ba akwai beran da aka ce Mastomys latelensis wani bera yana da mamma kamar na kari haka gudan masu yawa kasar kasa gare shi shi ne kuma nan arewan Afirka ta yamma ake samun wannan beraye
kamar a nan Najeriya wani yanki ne aka fi samun zazzabin lassa fiba
gaskiya a Najeriya ko wace jiha ana samu shi ba wani yanki da za a kebance a ce an yi samun shi nan ko can ko arewa ko mai ko ina a Najeriya ana iya samun wannan rashin lafiyar
to menene alamun zazzabin lassa fiba
na farko yana da kyau ka fahimci cewa wai yau mutanen da wannan cutar ka samu ba su fitowa da alama ko daya za su yi su warke ma ba a san sun yi ba to wasu kashi 15 cikin 100 za su fito da alamomin ta alamomin sun hada da ciwon jiki zazzabi da kuma zubar jini daga hanci ko baki ko kuma ta hanyar dubura ko ta hanyar farji na namiji ko na mace to idan aka kai ga wannan zubar jinin zaka tarar da cewa kenan rashin lafiya ta riga hatta kai ta taba sassan jiki waɗanda suke kula da harkan kula da jini kamar su anta su koda da sauransu haka
doctor me ya kamata mutum ya yi idan ya ga alamun kamuwa da lassa fiba a jikinsa
to na farko dai ya garzaya asibiti sannan su kuma asibiti sai su yi kokari su tabbatar da haka idan aka tabbatar da haka to za a kebance shi domin gudun kada wasu su samu sannan za a yi kokari a gano ƴan uwan shi in akwai wanda cutar ta harba kafin ta fara fitar da alamomi domin su ma a kebance su a aza su akan maganin da ya dace
a can baya ma zazzabin lassa fiba ya sha kashe mutane tare da sanya wasu mutane jinya a sassan Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar Masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 8 a yau Litinin, yayin da wasu da dama suka bace a karkashin baragozan ginin, kamar yadda kafafen labaran kasar suka ruwaito. A aike da motocin daukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke Kardasa, inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun bace a karkashin baragozan ginin, a cewar jaridar Al-Akhbar Al-Yawm. Wasu shaidun gani da ido sun fadawa a kafar yaɗa labaran gwamnatin kasar cewa fashewar tukunyar gas ce ta haddasa rugujewar ginin, kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike. Ana aiwatar da ka'idojin gini ba kamar yadda ya kamata ba a cikin babban birnin na Al-Qahira mai mazauna sama da mutane miliyan 26. Garin ya sha fama da munanan rugujewar gine-gine da dama a cikin 'yan shekarun nan saboda tabarbarewar yanayin wasu da kuma rashin bin ka'idojin gine-gine. Kasar China ta kaddamar da wani sabon zagaye na tuntubar diplomasiya ga kasashen Turai a daidai lokacin da ake samun tsamin dangantaka tsakanin Amurka da kawayenta na Turai, a yayin da manyan jami'an Amurka da shugabannin kasashen Turai suka yi taho mugama kan batutuwan da suka hada da ɗabi'u da demokradiyya da kuma Ukraine a taron tsaro na Munich a ƙarshen mako. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi ganawar kawance da manyan jami'an kasashen Turai da dama, ciki har da jami'an harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Kaja Kallas da shugabar gwamnatin Jamus Olaf Scholz da sakatare janar na kungiyar NATO Mark Rutte. A yayin ganawar sa da Kallas a ranar Asabar, Wang ya ce babu wata muhimmiyar takaddama ta ra'ayi ko rikice-rikicen yanki na siyasa tsakanin China da EU. Ya kara da cewa Beijing tana goyon bayan duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya, kuma tana goyon bayan Turai wajen taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin shawarwarin zaman lafiya game da yakin Ukraine. Kalaman na Wang sun ci karo da sukar da mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya yi wa kasashen Turai.
A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har ila yau ana masana na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar lamuni ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa hanyoyin kudaden shigar kasar sun ragu. A cewar rahoton, kudaden sun ragu ne daga maki 6.3 a shekarar 2014 zuwa maki 2.9 a shekarar 2024. Professor Dimis Inusa mai lafiya na Jami'ar Jos ya yi mana ƙarin bayani a tattaunawar da suka yi da Alheri Grace Abdu.
Mutane sukan duba abubuwan da suka faru a shekarun baya. Abinda nake so in fada miki a moyan tsimi da tanadi, wato economics, shine wani lokaci su yan siyasa in suka hau mulki suna da nasu abinda manufa daban wanda wani lokaci baya lalle ya kai la'akari da abinda ainihin abinda ya kamata a yi ba, domin su ma su cimma burinsu. Zan baki misali, shugaban kasa in ya hau sai ya nemi kuɗi ko kuma ya ciwo bashi ba karamin bashi ba kamar yadda aka yi a lokacin su Babangida, misali, sai ya fitar da wannan kuɗin ya bayar aka yi amfani da shi, kowa zai gani kamar akwai arziki ne a kasan, ko ina akwai arziki. In lokacin da biyan bashin nan ya fara, a lokacin shi kuma wannan shugaban ya sauka baya kan mulki, sai kuma lokacin biya yayi, to aka fara biyan mulki ba gara wancan. Irin wayannan abubuwa suna faruwa. Ba za mu dawo kan shi Bola Ahmed Tinubu. Lokacin da ya dauka da ya karbi mulki, ilalle ya yi maganan tallafin mai, kuma ko kan maganan tallafin mai ba a kansa aka fara ba, an dade ana yi. Buhari ya yi kuka a kansa kware da gaske, to an sami matsala. Ihi tallafin mai ana bayarwa, kuma yan Najeriya sun ji daɗi, ba su kaɗai ba, har da wayanda suke muka yi iyaka da su suna cin moriyarsa, domin su ɗan kasuwa in sun karɓi wannan tallafi a farashi mai rahusa sai su ɗauki man kuma su kai wayansu wurare su sayar. Wani lokaci ka ga a Najeriya ma ka ga ana layin mai, amma kuma ka ga ƙasashen da suke kusa da mu ba a wannan layin. To wannan duk ya haɗa ga baki ɗaya. To lokacin da Bola Ahmed Tinubu ya hau, shi ya duba wani abu ne wanda yana da wuya wani ya hoba sa ya ce zai cire kuma ya zauna lafiya. Yayi maza maza yayi a lokacin da yayi ni shi yana gani yana sauri ne, amma kuma matsalar da aka samu shine ba a sa waɗansu abubuwa a ƙasa waɗanda suke za su zama kamar abubuwan da za su taimaka su kawo tallafi bayan da an cire wancan babban tallafin domin ya taimaki mutane ba. Kuma akwai wani abu da ba ya la'akari da shi ba, maganan GDP wato na tattalin arziki na ƙasa da ake magana a kai ya danganta ga menene muke sarrafawa. Idan kuwa ba a yi haka ba, ba yanda za a yi a ci gaba.
To
domin
to idan ana maganan abin da muke sarrafawa din nan, menene muka daina yi da ya kawo wannan babban koma baya?
To akwai abubuwa da yawa da aka daina yi wanda daman ana yi. Kamar misali, masana'antunmu gabaki daya kara mutuwa suke yi, in ba waɗannan kwanaki waɗannan watanni shine ana maganan waɗansu sun fara farfadowa ba, daman gabaki daya su mutu. To banda haka kuma banda muke saye ake amfani da shi a cikin gida, ana shigowa da su ne daga waje, ba ana sarrafa su a nan bane. Muddin kana ƙasa wanda abin da zaka yi ciwa, abin da zaka yi amfani da shi, abin biyan bukata, kai baka sarrafawa sai dai ka sayo daga wani guri, ba yanda za a yi tattalin arzikin ƙasar ka ya tashi. Domin abin da muke sarrafawa shine zai inganta masana'antunmu, zai iya bada gurare na samun aiki ga mutane, in suka sami aiki kuma za su sami kuɗin shiga su ma su biya bukata. To duk waɗannan abubuwa babu su, da su ne ya kamata a lura da su. In aka lura da waɗannan abubuwa, arzikin ƙasa gaskiya zai tashi.
Profesa Dimis Inusa mai lafiya na Jami'ar Jos, masani a fannin tattalin arziki a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji matakin da jamhuriyar Nijar ta dauka na hana amfani da wayar salula a makarantun sakandare da ke fadin kasar. A kuma za mu ji martanin iyaye a jamhuriyar Nijar din da kuma Najeriya. Naku baban Yajibun ke fatan za a yi sauraro lafiya.
Bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don wajen miƙewa.
A kwanakin baya ne dai jamhuriyar Nijar ta ba da umarnin dakatar da amfani da wayar salula a makarantun sakandare, lamarin da ta ce zai taimaka wajen inganta koyarwa a irin waɗannan makarantu, sabanin yadda yanzu ake barin ɗalibai suna gararamba da wayar salula a makarantu da ma azuzuwa, abinda kuma ke ɗauke musu hankali. Wakilinmu na Agadas Hamid Mahmud ya ji ta bakin hukumomi da kuma wasu iyaye game da wannan mataki na gwamnatin ƙasar. Ga dai abinda Malam Agali da ke zama jami'in ma'aikatar ilimi a Arewacin Nijar ke cewa.
Lalle gwamnati ta haramta salula cikin adora kawa yi kwalkin nan, wannan tabbata haka ne.
Ya mataki yake?
Shi dai mataki yanzu mu abinda suka ce mana, an yaro ko yarinya ta kawo salula cikin ikwal, kama ne za a yi a rike ya so a kira uwayenta a mika musu salula, ko directrice ta yi haka ga uwayen wanda ba sa harkar salula na musai directrice ta rike sai zuwa gabacin sai a bata, sai lakwal ta kari ya so sai a bata.
Kamar shi matakin ya shafi dukkan lakwaloli ne ko ko akwai wuraren da ya shafa?
Ba, shi mataki ya shafi dukkan ikwaloli na nishartin duka, ko ina a shafi su. Yaro karami bai kamata ba ya kawo salula cikin lakwal, abu ne wanda lalle doka ta hana shi, wannan bai kamata. kamata ba wannan haka ne an doki mataki sosai wallahi bisa wannan abu
bayan ka fado ka kun samu yaran da suka shigo da salula wanda kuka kama
mun dan kama wadansu yara ɗan mata ne wanda suka dan balagani a siyasa abinda na lokacin na gani wanda muka taba kama su yawancin dubulgage ne sisir tunda salula da muka yi wannan kinkiya mun ga abu da yawa cikin ta sai dai ba a wajen wannan rantar fadar da
kuma kun gargadi mu shi nan da su fulka fallasa su yara waɗanda ke shigowa da salula
kware ku mun gargadi mushani su da kansu dukkan madan mun ta shiga cikin kalasan ita da kanta ta ga yaro ko yarinya da salula tana kama tar salula akwai logika ne ta tunda ya ga salula ne surtu ayan mata kenan da nan yake halaka bannin salula kina halaka ayan mata diya kenan ba mu wata nan gaba abu ya ci gaba da wannan abu wannan bai da kyau
kamar mafarin daktar da salula yana da nasaba da satar amsa ka watan jar ba haka
wannan kware yana da nasaba da trishe an samu ko ga examen ma an taba samun examen wanda yara ga salula ke ba su response ne so sai su sa wannan tabbat haka ne ana samun yara tirshiri bisa salula kenan yaro ne war ko wai an foka bilar bai san voga mutum ba sai yana diba salula sai ya ba da response kenan
yanzu idan kuka kama su yara menene kuke musu
ne kuloli duka nan Niger kenan kowace komin da akwai inspector da police wanda kowace sahiya yana giwa ya cika kuloli kenan to nan ne duk muka ga abu ga yaro yana inspector kenan ke fadima kuma kullun yana kula da kuloli duk yaron da yayi wani abu bisa abinda doka ta hana muna fadima inspector sai ya sa abin da zai
to ne dai kungiyoyin iyayen yara suka yaba da wannan mataki Sani Iro mamba ne a kungiyar
kuma ne wanda muke jira Aisha na yau ba abin da yake cimantuwar kwaya tunda ba daidai bane ka ga yaro karami ya koyari a karama da sabbala da wajen jika da dubi ko da dubi hamsin ko da dubi kuma sun makarantu cikin makarantu suna aiki da su saboda in suka shiga cikin makarantar nan ba aiki sai ba ta nan da nasabin su yi a ga kawai don haka ya kamata dama a ɗauki lokacin da wuri kuma ina son in yawo hankalin mushin malaman makarantu su riƙe wannan doka ta rashin tsakanin da Allah in an samu yaro da sabbala a hannunsa a hamshi in ma ba ajiyata ba har ƙarshen karatu a damƙa mu a kira baban shi a damƙa masa ita to gobe in muka same shi da sabulan nan za mu danna shi ko kuma za mu kore shi shi ya kamata da ma irin wannan abu
kamar wace irin illa ce wai salula take da ita
sabina tana da illoli da tana da gyara tana da illoli saboda illa da ke gare ta yaron da ke da ita yana karatu gaskiya bai tsaya karatu sabina take dauke mai hankali kanta kuma tana kawo abubuwa wanda ke ba tarbiyoyin ba ne na musulun yara kaga suna kallon abubuwa irin ne wani kakar abubuwan harkokin ba sa rikowa ne ba daidai bane shi yake kawo ma yara ɗan mata su ƙara da cewa kare sa bane
kamar tana kawo nakasu ga bangaren da ya shafi ilimi musamman a cikin makarantu ganin cewa yara salula za ta ɗauke musu hankali sosai
ai ba amma magana abin da kai in baka jihuwar ka tsaya kana da salula har lokaci ya ba kare ba to gobe aka tambaye ka zaka wadi ka gani kenan ba da kwai ba ta lokaci ga salula da kwai ne rage ilimi kwarai a tare da salula a cikin makarantu bismillah
kamar a matsayin ku na kuwaye yara ta ina za ku ba da gudummawa domin ganin cewa wannan matakin ya samu ko kuma an samu ayi aiki da shi
zan ba da gudunmuwa sosai ta ci da samu su malaman da suka tare su don da ka samu ba kudin mun fitar da yara amma su malaman suna tare su don ku za mu musu matsawa duk inda za a yi in sun samu yaro da ita sabbin da amshi da tun da su malaman su suka tare yara nan kullun sai da mai ce
to wannan mataki dai da aka dauka a jamhuriyar Niger ya samu yabo daga Nigeria inda malamai da iyaye suke son barka tare da kira ga gwamnatin Nigeria su dauki irin wannan mataki kamar yadda ake dauka wasu kasashe na duniya malam Muhammad Sani wani tsohon malami ne a kasar
wayannan dokoki suna da amfani sosai musamman mu a garin mu malamai muna dubawa tamman ma illolin abubuwa kaga yawanci makarantun mu ba makarantu bane irin na turawa da akwai abin da muke cewa CCTV wanda duk inda kake ana ganin ka ana sanin me kake yi to sai ka tarar cewa yara ne a secondary school yanzu tunda shi internet a kowaye salula ba ta da ka'idar kare dalibi daga abin da zai iya gani kai malami ba za ma ka san me yake iya gani ba in yana da wata dabi'a can da yake yi can a wajen makaranta a batta a wajen makaranta amma in an shigo karatu ayi karatu yawanci sai ka tara cewa ba karatun ake ba wannan dabi'ar da ake ta yi ita aka taho da ita cikin makaranta ake yi saboda haka sai ka iya kowa kana koyarwa ma ka zo kan yaro ka tsaya bai san ni ba yana nan yana ta kalle-kalle ko yana maganganu ko yana hira da wata budurwa ko yana hira da wani abubuwa da yawa irin wa'annan to wannan doka gaskiya tana da amfani sosai inda mu kan mu a Najeriya zamu iya sa hali mu tsare wa'annan abubuwan duk za su taimaka saboda banda ilimi yanzu an sake shi sagaga yanda mutane suke gani babu ka'idodi da akwai ka'idodin da za su tsare wasu abubuwa gaskiya da abin zai tasiri amma fatan mu ana sa a kawo abin da zai tsare tarbiyyar yara da shiryar da su akan hanyar da take mai daidaiciya daidai da ilimin da ake ba su
to masu sauraro ara ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ahmed Mahmud wakilinmu na Agadez a jamhuriyar Niger da kuma Jude Lagos Gresham na ku Babangida Brinke cewa huta lafiya sai wani makon
ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kira
gaida Babangida Jibril yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Suleiman Alhaji Buhari jihar da Magaram a jamhuriyar Niger kace yanzu kunnuwa kuma kasar mu Niger yana kan babban taro na kasa domin jin inda kasar mu ta dosa da kuma shata da jawalin rikon kwariya to amma muna so kungiyoyin farar hula da suka halarci wannan taron su yi magana kan yan kasuwa da ke tsanantawa talakawa da kuma kawo sabbin kamfanonin sadarwa daga kasashen waje don wallahi waɗannan kamfanonin sadarwa na Airtel da Zamani da Mobi Africa suna zaluntar mutane Allah ya kyauta sai kuma Musa Malam Indu Kazawai mai cewa muna fatar wannan babban taro da yake gudana a ƙasar mu Niger a tashi lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina kace muna yaba wa gwamnatin jihar Katsina Malam Dukku Umar Ridda akan bada aikin gyaran tituna na cikin garin ba tsare da yayi babu shakka lalacewar hanyoyin yana daga cikin abin da yake ci mana tuwa kwariya duba da yawan hadira da ake samu sakamakon lalacewar hanyoyin muna fatan Allah ya sa a kammala lafiya ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantawa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau kace ga azumi ya kawo jiki gashi aljihun talakawan Najeriya duk ya bushe shugabannin mu wallahi ku ji tsoron Allah domin dai mutuwa na nan tana jiran kowa to ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga labaran duniya a takeice
Mahmud Atakaice sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a yau Litinin a wani bangare na rangadin yankin wanda ya hada da mai da hankali kan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ana sa ran Rubio zai gana da yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman a daidai lokacin da Saudiya da sauran kasashen Larabawa ke nuna adawa da shawarar shugaban Amurka Donald Trump da kwashe Palestinawa daga Gaza Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen Turai a yau Litinin domin tattaunawa kan halin da ake ciki a Ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar Amurka akan rikicin da kuma shawarwarin da jami'an Amurka suka bayar na cewa Turai ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya ba daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron har da shugabanni daga kasashen Burtaniya da Jamus da Italiya da Poland da Spain da Netherlands da kuma Denmark Wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin kasar Benin inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin Islama dauke da makamai suke kaiwa inji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar Asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda 17 kamar yadda mai magana da yawon rundunar soji Ebenezer Honfoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yammacin jiya Lahadi ba tare da yin karin bayani ba. Wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar Masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 8 a yau Litinin yayin da wasu da dama suka bace a karkashin baragwazon ginin kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito a aiki da motocin daukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke Kardasa. Kasar China ta kaddamar da wani sabon zagaye na tuntubar diplomasiya ga kasashen Turai. A daidai lokacin da ake samun tsamin dangantaka tsakanin Amurka da kawayenta na Turai yayin da manyan jami'an Amurka da shugabannin kasashen Turai suka yi taho mu gama kan batutuwan da suka haɗa da ɗabi'u da demokradiyya da kuma Ukraine a taron tsaro na Munich a ƙarshen mako. Minista harkokin wajen China Wang Yi ya yi ganawar kawance da manyan jami'an kasashen Turai da dama.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kaimu. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin yin hakan. Murtala Faruk Sangina ne ya tana ni gabatarwa, sai Fiona Wamai nan dudu da ta hada mana shirin. Da kuma injinin mu Patrick Deya da ya daidaita sauti. A madadin su ne Mahmud Dalo nake cewa mutara a shirin namu na dare, amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.